بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah madaukakin sarki wanda da ni'imarsa da falalarsa ya bamu dama muka sake haduwa a nan masallacin Anas bin Malik a birnin Bauchi domin yin darasi na bakwai ko na shida cikin darussan littafin Al-Muharrar fil Hadith wallafar Ibn Abdul Hadi Al-Maqdisi Allah ya rahama ga Ibn Abdul Hadi yau daya ga watan Rajab shekara ta 1443 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 3 ga watan Fabrayir shekara ta 2023 miladiya shekara ta 2023 ko 22 da 22 ku yi hakuri idan ba ku manta ba muna karatu a cikin kitabu Tahara kuma mun karanta hadisi sora kadan mu gama hadisan da suke cikin babul aniya don haka waɗannan hadisai da suka rage su ne abinda za mu karanta a yau da yardar Allah mu ji abinda ke cikin su na ma'anoni da fa'idoji Allah ya amfanar da mu da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya albarkaci rayuwar mu da yin aiki da su bayan fahimtar su na'am
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول المصنف رحمه الله وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها متفق عليه وعن إمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضعوا من مزادة امرأة مشركة متفق عليه وهو مختصر من حديث طويل وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوكي سقاك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودا متفق عليه ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غط الإناء وأوك السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء
بسم الله الرحمن الرحيم ما لم يتوى عن أبي ثعلبة الخشني وانا حديثي أنكرقو داقة أبو ثعلبة الخشني الله يكارير داقة أبو ثعلبة قال داقة أبن ديتي قلت يا رسول الله وترانا ناتي دمزان الله صلى الله عليه وسلم يا ما أيكين الله إنا بأرض قوم أهل كتاب مومنا زماني أقلن متاني أهل الكتاب afana kullu fi aniyatihim shin muna iya cin abinci a cikin kwanonin su qala la annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ce da shi la taqulu fiha kar ku rika cin abinci ko shan abin sha a cikin kwanonin ahlul kitabi illa alla tajidu ghayraha sai dai idan ba ku samu wani kwanon daban ba wanda ba nasu ba faghsiluha to anan kuna iya wanke kwanon nasu thumma kulu fiha sannan sai ku ci a cikin kwanukan muttafaqun alai wannan hadisi da Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun yi tarayya wajen fitar da shi hadisi daga bawa an Imran ibn Husain radiyallahu anhuma an karbo daga Imran dan Husain Allah ya kare yarda da Husain da ɗansa Imran annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama Imran yace annabi mai salati da salamar Allah su tabbata a gare shi wa ashabahu shi tare da sahabbansa tawaddu min mazadati imra'atin mushrika sun yi alola da gorar ruwan wata mace mushrika muttafaqun alayhi wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito wa huwa mukhtasarun min hadithin tawil wannan hadisi an takaito shi ne daga wani hadisi mai tsayi an ji wannan hadisi guda biyu da su zamu fara hadisin farko an ji an karbo daga Abu Sa'laba Al-Khushani Abu Sa'laba Al-Khushani sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda mafi rinjaye cikin maganganun malamai akan sunansa shine sunansa Jurhum ibn Nashib ibn Khushain ibn Namir sahabi ne mai daraja wanda yayi mubaya'a ta bai'atul ridwan ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan da dukkan sahabban da suka ci gajiyar sa Allah madaukakin sarki ya ce dukkan su Allah madaukakin sarki ya yarda da su laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka to tare da shi aka yi wannan abu sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya aike shi zuwa mutanen garin su yaje musu wa'azi a matsayin jakadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk mutanen garin suka musulunta saboda iya kai sako daga sahabi ne mai daraja wanda ya rasu shekara ta 57 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam shi Abu Sa'laba abinda yake ce mana anan shine shi yana zaune a gari na mutanen da ba musulmi ba yahudawa ne yahudu da nasara ko yahudawa da kristoci su ake ce musu ahlul kitab a cikin su yake zaune to sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama mu da muke zaune a cikin mutanen da ba musulmai ba amma kuma ma abota addini ne na ahlul kitab shin a iya ba mu dama mu rika amfani da kwanukan su mu ci abinci bayan sai da yace masa su mutane ne waɗanda ba sa kyankyanin abubuwa na waɗanda ya haramta a gare mu suna cin alade kuma suna dafawa a kwanukan su a tukwanin su kuma su zuba a kwanukan su su ci suna shan giya duk da cewa addinin su ya hana su cin waɗannan abubuwa amma suna ci suna sha kuma muna amfani da kwanukan su zamu iya mu yi amfani da irin wannan kwano kun gane yanda labarin ya taso sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kar ku rika amfani da kwanon su kar ku rika amfani da mazubin ruwan su kar ku rika amfani da tukwanen su saboda suna sa abubuwan da ya haramta ko na kazanta a addinin ku sai ya ce amma idan ya zama na kuna bukata ta yanda babu wani sai naso dole ku sha ruwa a kofin su kuma suna shan giya a ciki dole ku ci abinci a cikin plate din su kuma suna sa naman alade a ciki ku kuma haramun ne a gare ku don haka in kuka rasa wani sai ku karba sai ku wanke kafin ku zuba naku abincin da za ku ci a ciki an fahimta wannan shine abinda hadisi na farko yake koyarwa a dunkule hadisi na biyu wanda aka karbo daga Imran ibn Husayn wannan Imran ibn Husayn ibn Ubayd ibn Khalaf al-Khuzai sahabi ne mai daraja na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda da shi da baban sa Husayn da kaje an ce Allah ya yarda da su gaba daya da Abu Huraira tare suka zo suka haɗu wajen annabi sallallahu alaihi wasallama a wajen yakin Khaybar suka musulunta tare kuma mutum ne mai daraja kwarai da gaske wanda sakamakon darajarsa ta sa ya zama mutum da Allah ya bashi waɗansu abubuwa na albarka da waɗansu abubuwa na karamomi irin na walittaka wanda ba kowa bane ya samu irin wannan Imran ibn Husayn da kansa yace saboda girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga lokacin da suka yi bai'atul ridwan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi hannu ya dora hannunsa akan hannun annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan hannu daga yau ya zama mai tsarki bai sake taba al'auran sa da shi da wannan hannun daman ba wannan hannun ko sai zai tsarki ya gawurta ta yanda har Imran ibn Husain ya fado ni sirri da Allah ya bashi wanda ba a taba jin irin sa ba sai a wurin sa yace mala'iku suna musafaha da shi hannu da hannu don sai da ga yana ciwon ajali sai kira wato wani daga cikin almajiransa yace da shi zan gaya maka wani sirri tsakani na da kai idan wannan cuta ta zama ta ajali na rasu kana iya fada amma idan ina da rai na koye shi tsakani na da ubangiji na ba wanda ya sani shine mala'iku suna bani hannu ina karba ka ji sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama alkali wanda Umar da ya nada shi alkali a Basara kuma a can ne ya tara yuwa har zuwa rasuwarsa Allah ya kare yarda a gare shi ya rasu shekara ta 52 bayan hijira to wannan hadisi shi kuma na Imran ibn Husain abinda yake cewa a dunkule shine annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa sun yi amfani da gorar wata mace kafira mushrika mai bautar gumaka har suka yi amfani da ruwanta wajen alola an fahimta hadisin ne yana da tsayi kamar yadda Imran ibn Husain kamar yadda aka takaito shi anan yawancin malaman fiqihu idan sun zo kawo hadisin nan kamar yadda za ka ganshi a bulughul maram kamar yadda za ka ganshi a cikin wato muntakal akhbar duk zaka ganshi iya wannan ake kawowa a takaicen nan amma labari ne mai tsayi labari ne akan tafiya yaki yace sun je yaki suna dawowa suna tafiya cikin rairayin hamada ba ruwa ana ta neman ruwa aka yi tafiya sai aka tsaya cin zango sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace gashi lokacin sallah yayi ba ruwan alola gashi wani kuma ya an tashi da safe ma yayi mafarki janaba ta kama shi ba ruwan wanka gashi kuma ana bukata a sha duk ba ruwa don haka sai ya tada waɗansu yace ku je ku nemo mana ruwa suka tashi suna tafiya sai suka hango wata mace daya tsohuwa akan raƙumi ita kadanta a cikin daji tana zuwa suna zuwa suka ganta sai suka kama ta zo mu kanki wurin shugabanmu ita bata san manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam aka kawo ta gaban shi yace da ita baiwar Allah muna neman ruwa ne daga ina kika samu ruwa ita tana da ruwa a goranta tace ai rabo na da ruwa tun jiya war haka kenan sai an yi tafiyar 24 hours kafin aje inda ruwa yake to aka ba ruwa anan kusa sai ce to samana naki ruwan mana shi kuma dare da runduna wanda aka fito yaki sojoji irin wanda suna ganin mutum zaka ga abun tsoron nan to irin wadannan in suna jin kishin ruwa nan za su sha kuma an fito yaki an gaji ga kishin ruwa gashi za a yi alola ga wani ma wanka yake jiraye yace sammana to bayan da ta iya tace gashi ta san wannan ruwan kan bai wuce a ba mutum ɗaya ba ya shanye annabi sallallahu alaihi wasallam yana karban wannan ruwan sai ya tsoma dan yatsansa a ciki sai albarkarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta tabbata a cikin wannan ruwan sai ruwa ya tsaya a yanda yake sai miƙa masu sha mai sha ya sha mai kwankwada ya kwankwada wanda in ya sha ya ji zafi zai dan kwara a kansa ya dan karkada kowa ya gama masu alola suka yi alola ina mai wankan da yace gani yace je kai wanka ya je wanka idan akwai mai bukatar ruwa aka ce ruwa ya ishe mu akwai mai bukatar ruwa aka ce ruwa ya ishe mu sai miƙa mata tana nan tana ganin ikon Allah ita bata san shi ba sai ta miƙa mata goranta karɓi ruwanki ta karɓa sai ce duba ki gani ya ragu ta ce ƙaruwa ma yayi sai ce to mun gode ta haka za ta tafi ce tsaya mana mu ai duk wanda ya mana alheri to mu ma sai mun saka masa da alheri sai annabi sai ya cire mayafinsa sai ya shimfiɗa sai ya ce kowa ya kawo abin sadaka sai ka rika kawowa mai kudi ya kawo mai nama busasshe ya kawo mai ciku ya kawo mai wacece aka rinka ajewa aka tara kayan arziki annabi ya kunshe mata sai ya ce gashi mun gode tashi kuraka ta aka mata rakiya ta kama hanya shine wannan mata sai ta koma garin su ta tara mutanen garin su tace ku zo ku ji abin mamaki na hadu da wani mutum an zo an kama ni na dauka ɗan fashi ne ni kan na dauka na zama nama da ni da kayana amma kunji abin da ya faru kuma a ƙarshe kun ga alherin da ya mu sai aka ce tab ai wannan shine Muhammadur Rasulullah wannan alherin da ya mata yasa duk mutanen garin suka musulunta taji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna godiya ga Allah da ya bamu wannan annabi to a cikin wannan hadisi kun ji waɗansu kalmomi daya daga cikin kalmomin da kuka ji kun ji an ce ahlul kitab kun san ma'anar ahlul kitab sune al-yahudu wan nasara kun ji an ce tawadda'u min mazada al-mazada shine al-wi'a alladhi yuhmalu fihi al-ma' fi safar gorar da ake zuba ruwa don ayi tafiya shine ma'anar al-mazada ana ganewa gorar da aka zuba ruwa aka ajiye a gida ba mazada sunanta ba wanda ake ratayawa ko akan abun hawa ko a kafada a tafi da ita wajen tafiya shi ake ce mata almazada dai ce imra'atun mushrika yana nufi alkafira min ahli alkafiratu min abadati alawthan to wannan hadisi waɗannan hadisai da muka ji akwai fa'idoji da zamu fahimta aiko fa'ida ta farko ita ce ashe wato haramun ne yin amfani da kwanuka da kofuna da tukwane na ahlul kitab ko kuma waɗanda ba musulmi ba matukar suna sa abubuwa wato na najasa a cikinsu idan mutane a al'adarsu suna cin alade suna cin kare suna shan giya a cikin kwanukansu to kai musulmi kar ka yi amfani da wannan kwanon ka ci abinci kar ka yi amfani da wannan kofin ka sha abin sha kar ka yi amfani da wannan tukunyar ka dafa abinci shine ma'anar babban abin da wannan hadisi yake koya mana saboda kai musulmi haramun ne a gare ka to tukunyar da ake amfani da ita ai za ta rinka daukan wani abu na mai da ya daskare duk inda aka wanke zaka ji warin sa to tunda an haramta maka kwata-kwata ne ko dan abin da ya rage daga jikin sa haramun ne saboda ka nisanci haram ana fahimta fa'ida ta biyu kazaratu kathirin min ahli alkitab da yawa daga cikin kafare kazamai ne musamman kuma ma irin waɗanda suka yi nesa-nesa da abinda aka karantar da su a cikin addininsu da yawa daga cikin ahlul kitabi suna karantawa a littafin su haramcin giya sun sani da kazantarta amma kuma ba sa guje mata suna ba jin kyamar musulmin da yake nuna shi ba zai sha ba duk da cewa su ma addininsu haramun ne to tunda suna da irin wannan kazantar shi yasa ake so kai musulmi ka nuna kazantar su karka sha a kofin su karka ci a abincin karka ci a abincin su kwalon su kenan an fahimta abu na uku shine wannan wankewa da annabi sallallahu alaihi wasallam yace kayi idan ya zama dole sai kai amfani da nasu asali shine kai amfani da kwalon ka su yi amfani da nasu kar ku rinka kwaba saboda akwai gidajen haya wanda akwai musulmi akwai kirista musamman a yanayin irin na zamantakewar mu wanda ana cakuɗe a gida ɗaya ba har ku zama da su ba amma idan ya zama na waɗannan mutanen da kuke makwabtaka da su suna cin kare ko suna cin alade kuma suna dafawa a cikin tukunyar su sa a kwanon su to ku yi nesa nesa da amfani da tukwanen su da kwanukan su ku gaya wa matan ku da ƴaƴan ku kar su rinka amfani suna surka kaya saboda kar ya zama kuna daukan abin da ku aka haramta muku daga gare su ana fahimta fa'ida ta gaba ita ce wannan abin da aka fada din kamar yadda muka ce ya shafi wanda aka tabbatar akwai a ciki ne, shi yasa shi wato Abu Sa'laba yace wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, muna zaune tare da mutanen da suna ta'amuli da kaza, inda ba sa yi. Idan kana zaune da Kirista a aji a daki daya na makaranta, ko kuna zaune da Kirista a gida daya na haya, ko kuna zaune da Kirista a office daya amma baya shan giya, kuna fahimta? Ko kuma idan yana shan giya a kwalbar da yake sha baya alaka da kofin da kuke shan ruwa da shi a cikin fridge daya kuke zawa, sannan a cikin gidanku ba sa kawo giya ko ba sa cin kare da alade, to anan kan kwanukansu masu tsarki ne, kuna iya amfani da shi. Ana fahimtar wannan? Wannan ya shafi kazamai daga cikinsu waɗanda ba sa gujewa abin da yake haram ko najasa ko kazanta, amma duk wanda ka tabbatar da cewa nasu mai tsarki ne, to ba haramta maka amfani da shi ba. Wannan shi da abinda muka fahimta daga hadisin ita wannan matar, tunda wannan matar goran ruwa ta ɗauko, ko da mutum yana cin alade zai sa a goran ruwa? Ko da mutum yana shan giya zai sa a goran da yake ɗura ruwa? Ba zai sa ba. To wannan dalili yasa duk abin da yake kama da irin wannan goran ruwan wajen tsarkinsa da tsaftarsa a wurin musulmi, ta yadda ya tabbatar ba a sa abin kazanta ba, yana iya amfani da shi ko da ba na musulmi ba ne. Ana fahimta da kyau? Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suna cin abincinsu. Kun sani inda Annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin yakin Khaibar, wata mace ba Yahudiya ta ka masa kyautar nama a cikin kwano, kuma haka yace, bai ce saboda ahlul kitabi a wanke kwanon ba. Kuna fahimta? Haka kuma yanzu wannan matan mushrika da ya karba, bai ce a duba a wanke ba. Don haka idan ka tabbatar da tsaftarsa, ka tabbatar da ba a sa wani abu na kazanta a ciki ba, kana iya amfani da shi ba matsala. An gane? Fa'ida ta gaba ita ce mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah mun gode maka da ka tayar da mu cikin al'ummar wannan annabi, wannan yana tabbatar da gaskiyar saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Abinda ya faru a cikin wannan kissa kan wannan dan ruwa wanda ya ishe shi, ya ishi dukkan mutanen da suke tare da shi. Fa'ida ta shidda ita ce tambayar da Abu Sa'laba yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa muna zama tare da ahlul kitabi, za mu iya amfani da kwanukansu? Gashi suna hada kwanukansu da abubuwa na najasa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'a, Annabi ya hana shi zama da su. Zaka zama gida ɗaya da Kirista ba laifi bane, zama daki ɗaya da Kirista a makaranta ba laifi bane, zama a makaranta ko a wurin zama ga kaga kujerarsa ba laifi bane. Kuna fahimta ko? Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai hada sahabbansa yin mu'amala da waɗanda suke ahlul kitabi ba, ko waɗansu da suke ba musulmi ba. Iya abin da ya hana su shine abin da zai iya taba abin da a addinin su aka hana. Kuna fahimta? Don haka in ka ji wannan karatu waye kifa inda amrihi wa nahyi, kar ka wuce iya inda muka ce. An ce idan akwai najasa ko na abu na haram ka guje shi, amma ba a ce ka guji zama da su ba, ba wanda ya hana ka wannan. Idan ko an hai an yarda maka ka zauna da su a gida daya, ka kiyaye ka'idojinka na addini su kiyaye nasu, to wa kuma zai hana ka zama da su a ƙasa ɗaya, ƙasa ɗaya al'umma ɗaya? Fa'ida ta gaba ita ce kyakkyawar mu'amala ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kowa da kowa. Yanzu idan wannan matar mushrika mace tsohuwa wadda bata san shi ba, kaga irin goma na arziki da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya maka, to don Allah idan wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam suke zaune a gari ɗaya, shi kuma me yake samu a wurin Annabi? Sannan sauran mutane waɗanda su kuma ba mushrikai bane, su kuma me suke samu a wurin sa? Idan mu'amalar sa kenan ga mushrika mace tsohuwa wanda aka haɗu a hanya wanda bata san shi ba, amma ga irin abin da ya mata, to wannan ya nuna in dai har kai musulmi ne na gaske kuma mai son bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to kaunarsa bata tsaya akan ka faɗa a baki ba, kaunarsa ta hada da yin aiki da irin yadda rayuwarsa take.
ka zama mai kirki ga kowa musamman kuma wanda ya maka wani abu na alheri yana ɗaya daga cikin mafi munin bil adama shine mutum ya maka alheri kai kuma ka saka masa da sharri yana ɗaya daga cikin abinda muke gani a cikin wannan zamanin da yawa daga cikin mutane masu kuka akan wani ya cuce su zaka samu wanda su suka amfane shi ne ta wani wurin sun amfanar da shi sun daga shi shi kuma da ya mike sai hantsala su sai ya ci gaba da tafiya sai mutane suka zama rayuwar su rayuwar direba motar sa ta mutu ku taimake ni ku tura ni ana tura shi ya sa giya sai ya musu haka sai ya tafi shi kuma ya bar su a wurin to in dai har kana so kai kyakkyawan haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar kiyama to ka biyar da yake da irin wannan tsarin kar ya zama iyaka koyinka da annabi sallallahu alaihi wasallam sai an shigo masallaci kadai addinin ka ya zama ta ko ta ina kana yin irin nasa Allah ubangiji ya datar da mu hadisi na gaba wa an jabir ibn abdullah akarbo daga jabir dan abdullahi Allah ya kare yarda ga jabir radiyallahu anhuma Allah ya kare yarda ga jabir da baban jabir fi hadisin lahu a cikin wani hadisi na jabir din anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala cewa annabi wanda salati da salama ta Allah su tabbata a gare shi qala ga abin da yace awki siqaaka ka daure mazubin ruwanka ko ka daure bakin gorarka ko ka daure bakin tulunka wazkurismallah ka ambaci sunan Allah yayin yin haka wa khammir ina'aka kuma ka rufe kwananka wazkurismallah kuma ka ambaci sunan Allah yayin yin haka walau an ta'rid alaihi udan koda iya abinda zaka iya yi shine ka gindaya sanda akan kwanan muttafaqun alai bukhari da muslim suka rawaito shi wal muslim a cikin riwayar da imam muslim ya kadaita da ita anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama qal ma'aikin Allah salatin Allah da salamarsa su tabbata gare shi yace ghattul ina ku rufe kwano wa auku siqa ku daure bakin mazubin ruwa fa inna fi sanati lailatan domin a cikin shekara akwai wani dare yanzilu fiha wa ba wanda cutar annoba take sauka a cikin daren la yamurru bi ina illaysa alayhi ghita wannan cutar ba ta wuce duk inda ta samu kwanon da aka bar shi ba a rufe ba aw siqa'in laysa alayhi wika ko kuma duk wani mazubin ruwa wanda ba a rufe shi ko an daure bakinsa ba illa nazala fihi min zalika alwaba face sai an samu wannan cutar ta annoba ta sauka a cikin kwano wannan babbar magana ce fa Jabir dan Abdullahi shi ya rawaito wannan hadisi Jabir dan Abdullahi ibn Haram Al-Ansari babban sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kowa rawaito hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin mutum bakwai din nan da shi da babansa duka sahabbai ne babansa Abdullahi ibn Haram shine sahabin nan na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya shahada a lokacin yakin Uhud babansa yana daga cikin masu daraja wanda wani abun mamaki ya faru gare shi saboda an yi yaki an kashe shi ta hanyar kuskure ne musulmi ne suka kashe shi ba sani ba amma Allah ya karbi shahadarsa ya rike kirjinsa inda aka caka masa wato aka soke shi da takobi ko mashi jini yana zuba ya rike a haka ya cika jinin yana zuba a haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace a nade shi a ajiye shi a cikin kabari ba wanka ba sallah ba komai duk wannan mala'iku za su aka shimfida shi a cikin kabari aka binne bayan shekaru sai aka zo makabartar inda aka ajiye sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama na Uhud sai ruwa yana zaizayar wurin sai aka ce za a daddaga kaburburan a matsa da su in aka tona sai a kai su ta yanda yake kan tudu domin ruwa ya daina zaizayar wurin ana zuwa sai aka samu kabarin wato shi Abdullah ibn Haram yana da gaba-gaba don haka ruwa ya zaizaye shi kawai aka gan shi yana kwance kamar ka ce sannu ya amsa da aka zo daga shi sai wasu suka rike hannun da yake hakan nan suna dagawa haka sai suka ga jini ya ci gaba da zuwa sai ya maida hannunsa da kansa wannan sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sadaqu ma'ahadullah alai sun yi wa Allah gaskiya Allah ma ya musu gaskiya to wannan Jabir din dan sa matashi ne daga cikin matasa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama shinon da kuka ji labari da ya tashi aure sai auro bazawara annabi sallallahu alaihi wasallama ya ganshi sai ya ganshi da turaren angwaye amsar ka za ta fito sai annabi ya ce mahyam ya ce yaya akai kuma naji turaren angwaye ba a gayyace ni biki ba an yi aure ba a gayyace ni ba sai ce ai ya rasulullahi aure nayi aure wa ka aura yace ai bazaura na aura yace za ka aure bazaura ba za ka aure budurwa ba kana dan saurayi da kai yace ai ya rasulullahi baba na ya rasu ya bar mun yan mata kanne da yawa idan naje na auro budurwa to na ƙara wata budurwa a cikin yan mata za a yi ta shirme shi yasa na auro mai hankali wanda za ta kula mun da su manzon Allah yace kai hikima Allah ya maka albarka Allah ya mana albarka sako ya isa Jabir dan Abdullahi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a cikin wannan hadisi kai musulmi ɗaya daga cikin laduban da ya koya maka na kiwon lafiya da kuma mutuncin addini shine duk kwanon da yake gida da duk kofin da yake gida da duk tukunyar da take gida kuna fahimta da duk bokiti mazubin ruwa ko na abinci da yake gida idan an gama amfani da su to a kawo marufi a rufe kafin a koma a kwanta kuna fahimta da kyau wannan hadisi yana da matukar muhimmanci gare ku ku gaya wa matan ku da ƴaƴan ku ai ku ne malaman iyalan ku ku gaya wa iyalan ku sako inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a gaya musu cewa duk kwanukan nan na gida da duk kofunan nan na gida da wannan randar ta gida da wannan mazubin ruwan nan da wannan tukunya da aka yi miya aka rage za a yi amfani da ita da safe da tukunyar da aka gama amfani da ita aka wanke kar a barta a waje a bude a'a ko dai a rufe ta ko kuma a kife wannan sako ne daga Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallama cewa duk kwanuka kar a rinka barin su a bude kun ji sakon a takaice ai ko annabi sallallahu alaihi wasallam bai karin bayani ba ya isa to amma yayi karin bayani sai ce abinda yasa nake jan kunnen ku da yin haka shine akwai wani dare daga cikin dare ku na shekara wanda a cikinsa ta hanyar kaddarar Allah ake aiko da ciwon annoba sai ciwon nan ya zaga duniya to duk inda ya samu tukunya ko kwano ko kofi ko mazubin ruwa ko na abinci wanda aka bari a bude sai ya shiga ciki ya sa wannan cutar kafin ya wuce da haka kuke samun cutar annoba kun yarda ko ba ku yarda ba mun yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar da ake samun cutar annoba ke da injin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa za ta yi amfani wa mu koye shi wa mu zai yi amfani. Yace ku yi kiwon lafiyar ku, ku daina barin kwanukan ku a buɗe suna kwana. A cikin wannan hadisai kun ji kalmomi kamar auki, auki an ciro shi daga kalmar alwika'u, alwika'u kuma shine wato ashaddu warribaku, daure abu. An gane ko? Don haka da yace auki bi mana irbit siqa'aka, as-siqa' shine kullu ina'in yuj'alu fihi ma yusqa, duk abinda ake zuba abin sha a ciki sunan sa siqa'. Manan ma jahazahum bi jahazihim ja'ala as-siqayata, to wannan shine as-siqaya da as-siqa'. Wa khammir ina'aka bi ma'ana ghadhihi min at-takhmir wa huwa at-taghtiya, ka daure shine ma'anan wato wa khammir, ka daure ko ka rufe. Wannan kwanan yana da marufi, dauko marufin ka rufe. Wannan akushin yana da marufi ko dauko ka dora akai. Wannan tukunyar akwai marufin ta rufe. Wannan kofin bai da marufi, kife shi. Ana fahimta? Shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace walau an ta'ridu alaihi udan, ai bi ma'ana walau an tada'a khashabatan 'ala al-'ard, ko da zaka tsora sanda ne a gefen gefen wato fadin kwanan, kwanan yana cycle ko, sai ka dauko sanda idan ka rasa komi ko wuka ko kara, ana fahimta, ko muciya idan akan tukunya ce, ko akan tirmi ko bulogari, ba kun san su ba, duk wannan abuwa da suke da kamar sanda ko kamar kara ko cokali ko duk wani abu da yake da fadi, sai a dora akai sai gindaya shi idan baka samu marufi ba kenan. Kun fahimta? Yace yanzilu fihi waba, waba shine almaradul am ko kuma afta'u, duk ciwon da yake na gama gari shi ake ce mishi alwaba. An ji kuma abinda wannan hadisi yake karantarwa ko? Amfani da wannan hadisi, akwai amfani na addini ne, akwai amfani na rayuwa. Amfani na addini shine idan dare yayi shaidanu da aljanu sukan shigo gidanku su ta muku kuruntu. Kuna fahimta? Kuma za su iya daukar kwaron ku su yi amfani da shi su sake dawowa da shi. Ko ku da akwai aljanu ba? Akwai su. Kuma ku da suna amfani da kayan mu ba? Suna yi. Daga cikin aljanu nan ina ce akwai arna da shaidanu a ciki. To idan kai yarda ka bar kwananka ko ka bar kofinka a bude, wani katon ifritu cikin shaidanu ya dauka, sai dai challa fitsari a ciki ya dawo maka akai, ka zo ka zuba shayi ka sha ba ruwana. Kuna fahimta da kyau? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku rufe, sannan lokacin da za ku rufe ku ce bismillah, to shaidan bai isa ya taba kofin ba. Tukunya ko dai a rufe ko a kife, to shaidan bai isa ya zo ya bude ba, saboda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wadhkur ismallah, ka ambaci sunan Allah lokacin da ka zo rufewa, don ba karfinka bane zai rufe, karfin Allah ne, shi yasa ba zai iya tabawa ba. Amma idan ka rufe haka kawai ka manta sunan Allah, zai zo ya mangaje rufewar ka sai ya dauka. Da haka kaga amfani na addini kenan, nisanta daga shaidan, sannan kuma amfani na rayuwarka. Waɗannan kwanukan da ake barin su a buɗe, yanzu dan Allah ka san nawa ne yawan kyankyasai da kadangare da tsaka da tsutsa da wacece da kuda da zasu iya shiga ciki. Kai ka zamin ina ne ko ke ka zama ina ce da zaki bar kofi da aka yi amfani da shi, ko kin wanke wanke kuma sai ki jera su kuma ki bar su a buɗe, bayan kin wanke kuma kuda sun zo sun hau kai, gobe kuma a zo a kawo a yi amfani da shi. wannan kofin da kika barin fa da abun da yaro yake fitsari ko kashi a kai shi ma su bari a bude kuda yazo ya hauka ya tashi daga fodin kuma yazo ya shiga cikin tuwon ku wanda daga ba za a yi dumame da shi ba haka bane ake yi to saba wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama a addinance kuma jawo wa kai cuta ne irin wannan mun gode wa Allah da ya bamu wannan annabi yanzu don Allah ko ba likita a duniya ba za mu rayu ba ko ba likita a duniya manzon Allah bai ishe mu ba sallallahu alaihi wasallam duk abin da ka san yana da amfani ga dan adam wallahi sai da manzon Allah ya fara kaga a lokacin ba sai ya ce muku a likitance a shi zai fada sai kai da sunan addini kuma sai ka samu lafiya ka samu kuma amfani a duniyance akwai fa'idoji cikin wannan hadisi na daya umarni na annabta cewa kar a rinka barin kwanuka da mazuban ruwa a bude bayan an gama amfani da su kowa ya fahimci wannan fa'ida ta biyu ita ce yadda addinin musulunci yake bayarwa kiwon lafiya muhimmanci addinin musulunci yana kimanta harkar kiwon lafiya fa'ida ta uku ita ce wannan sunna da aka yi mata hijira ba a amfani da ita yanzu don Allah murayata ita ce rufe kwano da fadan bismillah yanzu mutane ne ake irin wannan sunna a gidansu wane ne wanda yawa matarsa ta iyaye koya mata tun kafin ya mata bismillah Allahumma wane ne sai ya ce mata gasa kun manzon Allah kaga ina cikin abin da ba za ta manta ba tunda tun ranar abin nan ka fada ka koya mata yana daga cikin abubuwa masu kyau da mutum ya kamata ya koya na zaman lafiyan cikin gida ya dora matarsa akan sunna duk kwanan da aka yi amfani da shi to cokali a kife kwano a rufe ko kuma a kife sannan a faɗi sunan Allah lokacin da ake ajiyewa shedan ba zai ɗauka ya yi mana amfani da shi ba muna so mu rabu da shedan kwata-kwata a gidan nan in ba haka ba zai zama akwai shedanu biyu da kai da wancan da zai shigo fa'ida ta gaba ita ce wato yadda bismillah yake da girma Allah gafarta ka san sirrin bismillah to ga sirrin bismillah anan shedanu guda nawa ne suke yawo suke kai kawo a cikin gidajenmu idan muna bacci amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace in ka zo kwanciya akan gadonka dauki dan kyalle ko mayafi ko tawul ko waye ka desa uku ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kwanonka ajiye ko ka rufe ko ka kife ko da sanda ka dora akai ka ce bismillah shikenan kai maganin su kaga ashe tasirin bismillah ya wuce duk yanda kake tsammani a wurin musulmi shi yasa komi sai a ce a fara da bismillah har wannan ma fa rufe kwano ma dora abu akan wane duk a hada da bismillah saboda maganin abubuwa da yawa da suke faruwa wanda kaddara ta Allah kauniya tana iya sa akwai cutarwa a ciki amma bismillah sai ta yi maganin wannan cutar fa'ida ta gaba ita ce wato muhimmancin rufe duk abin da dan adam yake amfani da shi wanda yake da bukatar a rufe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce siqa yace kuma ina ya nuna cewa ba ana magana kan abun sha da abun ci kadai bane duk abin da dan adam ke amfani da shi wanda muke bari a bude ku bani misalan abubuwa da suke bukatan a rufe wadanda ba kwano ba ba kuma kofi ba drum ko na ruwa wannan ai mazubin ruwa ne duk ya shiga ciki rijiya wannan mazubin ruwa ne a bani abin da ba mazubin ruwa ba ba mazubin abinci ba amma shi ma yana bukatar a rika rufewa ko a kife tirmi ya yi kyau buta ko buta ma a rufe ta ya yi kyau gwangwani kwando ko idan ba komai a ciki to kwando ba amfani da abinda za a yi amfani a dauka a ci ko a sa a baki shi ake magana yanzu galan dinka na mai ba za a ce maka dole sai ka rufe ma ai ba wani abinda za a ci bane saboda ana magana kan karka kai abu bakinka wanda zai iya kawo cuta kuna fahimta da kyau yawwa a yanzu galan din da ake sa mai yana empty ba yake zuba ba yake ka rufe ba wanda daga bayan man za a sa a mota wannan in aljani ya gara mai dauka ya cika maka man gurin kai amfani da shi abinda ake magana shine wanda za a yi amfani da shi wannan na faɗa ne saboda na lura mutane da yawa suna da kuskuren da musamman a gida, a yi amfani da buroshi a goge baki, sai a ajiye shi a bar shi a bude, uda da wani abu su hau, gobe kuma za a sake goge baki da shi. Ya faɗa cikin wannan hadisi, kuna fahimta? Don haka duk buroshin ka inda kai ba kazami bane, ya kamata ya zama gidansa yana nan, kar ka jefar da ai duk buroshin da yazo akwai gidansa, to bude kai amfani da shi ka mayar da shi cikin gidan, auki fiqa'ak. Kuna fahimta da kyau? Ko a bar shi mazubin man goge hakorin shi kuma an cire murfin kuma sai a bar shi a bude, auki fiqa'ak. Kuna fahimta? Duk abin da ya kamata ya je bakinka, to ya kamata a ce wannan abun yana da tsafta a wurinka, ta yanda duk lokacin da ka bude za ka yi amfani da shi ne, amma zai mayar a rufe shi. An fahimta ko? Sannan ɗaya daga cikin amfanin wannan a gare mu shi ne, da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ɗaure bakin, zai taimake ka ma fa economically. Yanzu aka ɗaure bakin, gora ce an zuba mai ko galan ɗin mai, sai aka bari abu da in ya tuntsire me zai faru? Amma in aka ɗaure bakin fa, waɗansu matan suna da sakacin da za ga abu kaza ya zube, amma me yasa ya zube? Saboda an bar bakin a buɗe ne. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko don amfaninku na tattalin arziki a rinka rufe duk abin da aka yi amfani da shi. Ko kuma wato ƙwari ko wasu abubuwa masu cuta su zo su shiga ciki, ko kuma a samu wasu daga cikin germs inda suke hawa kan cuta, ko su fada a cikin cuta bi su shiga ciki. Allah ya kyauta. Fa'ida ta gaba ita ce wannan hukuncin da aka faɗan ya shafi kwanon da aka zuba abu a ciki, ya shafi wanda yake empty ko ba komi a ciki, saboda ai ba ka so a zuba maka wani abin da ba kai kai ne zubawa ba. To in ka bar shi a empty, in ka bari da abu a ciki ana iya ci a rage saura ko a zuba wani abu, in kuma ka bari a empty ana iya zuba ko a yi amfani da shi a cikin mutanen boye kuma su dawo da shi kai kuma ka zo ka sake dauka. Wannan abubuwa kamar yadda nace ba dole sai kai da kanka kai ba, ka koya wa iyalanka da ƴaƴanka ta yanda za su saba da shi. Ko da yaro ya zo wucewa in ya ga kwano abu da zai kife, yana daga cikin tarbiya mai kyau da ya kamata mu gane. Amma kuka bari haka duk randan ruwan koyaushe a buɗe take, kuma yaro zai ɗauka ya sha, ko da cewa kai baka shan ruwan randan amma yaran ka shi suke sha. Allah ya kyauta. Fa'ida ta gaba ita ce wato wannan hadisi za a iya yin aiki da shi ta duk hanyar da ya zama a al'adance da a ɗabi'a ta yaya ake ce a rufe. Ba dole sai ka ce a kawo tsumma ko kyalle a ɗaure ko aka a'a, duk abin da yake sunan rufewa wa irin nau'in abin. Yanzu akwai abubuwan da means of preservation ɗinsu ba shi ne a ɗaure ba. Yanzu magunguna irin waɗanda ake kawo a kwanakin baya, kuna gani a ƙasar nan magunguna da biliyoyin kuɗaɗe waɗanda aka kawo domin a yi amfani da su na allura, a ƙarshe zubar da su aka yi aka ƙona, saboda ba su samu kyakkyawar ma'ajiya ba har suka iya lalacewa. To duk abin da ajiye shi na daga magunguna a ce shi ne a sa su a sanyi wanda ya kai wato daraja kaza, to irin wannan in aka shiga da su cikin wani abun aka rufe, shi ne ma'anan auki a nan. Ba dole sai ka ce a kulle abun ba, a'a, saboda akwai abun da bukatar sa a bar shi a buɗe, amma a sa a cikin freezer sai a rufe. Kun fahimta? To irin wannan sai ka sa a ciki sai a rufe da bismillah, ba sai ka ɗaure kwanon ba. Karka zama gwari-gwari, ka sa kwano akwai madara a ciki sai ka ajiye a cikin freezer, to ba wai sai ka ɗauko abu ka rufe kwanon ba tunda za ka rufe freezer. Ana fahimta? Fa'ida ta gaba ita ce duk wanda bai samu abin da zai rufe ba, to ya ɗora sanda ko kara ko cokali ko ma menene wanda zai gindaya. Menene fa'idar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma a sa sanda kai da ake neman a rufe? Ba gara a bari haka kawai ba, wani haka zai ce to na me ya sa sanda? To bari ka ji kibar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, cikin dan abun da muka gano. Na farko ana magana akan mutanen boye ne shedanu da abin da zai nisantar da su, don ka wannan sanda da ka ajiye ka ce bismillah ya zama security, wallahi yana gani abu da ma bai isa ya taba ba ko bai isa ya toka yawo ba. Amfanin wannan dan abun kiyar ba kai dai kai dan naka ba, to sai ka je ka kwanta, Allah zai cika sauran. Ko ka rufe ai ba karfin ka bane, to sanda ma tana iya isa in baka samu abun rufewa ba. Sannan kuma yana daga cikin amfaninsa shine cewa kwari waɗanda suka zo wucewa, ai wani kwaron zai zo ba yayi niyan ya shiga bane, amma in yazo zai wuce ne sai ya haura sai ya ga kwanan sai ya shiga ciki sai ya maka barna, amma in ya ga sandar sai ya hau kai sai ya wuce sai ya tafi sha'aninsa saboda kai bismillah. Kuna fahimta ko? Sannan kuma wato yana kuma iya zama mafita ga wanda ya ajiye abincin da ba a so a rufe, don in an rufe zai lalace. Yanzu tayi miyarta, an ce mata a hadisi a rufe kuma ana zafi, idan ta rufe lalacewa zai yi, kuma ga hadisi ya za ta yi, sai ki kawo sanda ki dora ki ce bismillah. Kun fahimta? Fa'ida ta goma ita ce wato akwai hadari kware da gaske ga al'umma wajen saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ashe daiwa daga cututtukan da suke samu mu wallahi ta yiwu akan saba wa annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Yace ku kiyaye haka saboda akwai cutar da take zuwa cikin dare wanda take fadawa a cikin kwanuka wanda zai iya zama ga magari, idan aka kiji ba za a ki gani ba. Fa'ida ta gaba ita ce daiwa daga cikin cututtuka sukan iya samun mutane, amma wallahi sirrin su ba wani ci gaba na likitanci a duniya da zai iya gano shi. Shi yasa duk wani kwararre, duk wani who is who a who, ba who ita ce WHO ba, duk wani who is who a who ya kawo shawararsa akan yanda za a samu a magance wato kwayar cutar coronavirus, amma ta kare har yanzu kullum sabuwa take kara fita. Wani abun fa wallahi sai an koma wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga gashi nan ya faɗa ya ce akwai cutar da za ta iya zuwa wanda a cikin dare kawai za ta zo ta shiga, kuma ta zo ta zama gama gari, kuma a kasa gane kanta ballantana yadda za a magance ta. Allah ka yafe mana, ka raba mu da wannan cuta. Fa'ida ta gaba ta ƙarshe ta 12 ita ce ashe da yawa daga cikin annoba suna da alaƙa da wani lokaci da Allah ya yanke. Idan lokacin bai zo ba, annoban ba za ta zo ba, ko da an yi. Wani zai ce to ai an dade ana kazanta, an dade ana kaza, me yasa ba a kamu da ciwo ba, ranar ce bata zo ba. Saboda annabi sai ya ce a cikin shekara akwai wata rana, akwai wani dare wanda a cikinsa ne cutar kwalara, cutar corona, cutar wacece, duk cutar da take gaba gari take kashe mutane, akwai ranar da Allah yake aiko ta. Idan ranar bata zo ba, ba za ta yi ba, saboda cuta ba ta yi da kanta sai in Allah ya ce ta yi. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada, kuskure Allah ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.